بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر 29 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 334 cikin jerin girka susuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا كفسني دسونا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وندا لتافي نزاد المعاد موسوعا ينتاريه منزع الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لتافي ننكومي دروانكا دنگني لتفرك مايكي صلى الله عليه وسلم لبياني أكن هاليسا دا يد يرايود جماعة وكما إرن يد يقران الأمر ما لم يسنا جنجنا ما ابن القيم أكن وندا لتافي musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya inda yake kasar Makka nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna cikin babuka ko fasulla waɗanda suke magana akan alƙalanci da hukunce-hukuncen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke zamu tashi inda malaki ke cewa faslun fi hukumihi sallallahu alaihi wasallam bil qasama fi man lam yu'raf qatili qatilu yace ga wata gaba da zace magana akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da rantsuwa game da mutumin da aka samu an kashe shi amma ba a san su waye suka kashe shi ba amma kafin nan a darasin da ya gabata akwai wani wato tuntuban harshe ko tuntuban li'irabi da ya faru wajen fassara wata gaba inda muka karanta fadin malam da yake cewa wa hadha madhhabu malikin wa ikhtiyaru sheikh al-islam ibn taymiya to a lokacin da yake tunawa sai na fassara cewa wannan shine zaɓin imam malik sannan shi kuma ibn taymiya sai muka dauki wa wannan kamar istinafi cewa ibn taymiya da wanda suka ce man qala innahu fa'ala dhalika li naqd al-ahd an kashe wannan mutumi ne da ya fasa kan wata baiwa an kashe shi ne saboda naqdil ahd cewa wannan zan tana su bai inganta ba to wannan kuskure ne daga gare ni kuma da malam Mansur nan yayi ishara ba shakka da na koma cikin littafin al-ikhtiyarat na ibn timiya ibn timiya ya faɗi magana ne irin ta imam malik so wannan wawun ne na atafi ba istinashi ba Allah ya gafarta mana gaba daya to zamu tashi inda malam yake cewa faslun gaba kenan fi hukumihi sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bil qasama yi hukunci da al qasama shine rantsuwa rantsarantse wato a raba ma mazuwa jini su 50 a ce kowa ya rantse ko su kaza a ce kowa ya rantse idan suka yi rantsuwan cewa sun rantse da Allah wani da ake tuhuma shi kashe dan uwansu sai aiki da karinar gaba ko samun shi da aka yi a farfajiyarsa ko ganin shi da aka yi da makamin da ya kisan ko makamancin haka amma ba su da shaidu sai su rantse da Allah cewa shi ya kashe shi daga nan sai su cancanci wato abinda za a biya na diya ko kisansu shine malai yake cewa sabata fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallama hakama biha bainal ansari wal yahud ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin sahal dan abi khaisama sa'ad dan abi khaisama ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa khasma amin ba khaisama abi hasma bil muhmala sa'al dan abi hasma da shi da rafi ibnu khadij sune suke cikin kissar suka ruwaito ta cewa nabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci tsakanin al ansar da yahudawa akan wani da aka same shi an kashe shi aka rasa suwa ya sai kashe shi sai annabi ya ce ma ƴan uwansa to in za ku yi rantsuwa akan cewa yahudawa ne sai kashe shi to bismillah ku zo ku rantsa wa qala al-huwaysa wa muhayyasa wa Abdurrahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan ƴan uwa guda uku, Muhawwisa, Huwaisa da Muhayyisa da Abdurrahman, Nabi yace mu sallallahu alaihi wasallam, atahalifuna, za ku yi rantsuwa, wa tastahiquna dama sahibikum, sai ku cancanci jinin dan uwan naku. Wa qala al-Bukhari, Bukhari yace wa tastahiquna qatilakum a riwayarsa, aw sahibakum, ku cancanci a bada dama a yi wa wanda ya muku kisa kisasi, ko ku cancanci a bada dama a biya jinin wanda aka kashe muku. Fa qalu amrun lam nashhadhu wa lam narahu, suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan kisa da ake magana akai mu ba mu gani ba, ba mu sheda ba, ta ya zamu mu rantsi? Fa qala, sai annabi ya ce, fatubri'ukum yahudu bi aymani 50, to yahudawa su kuma su yi rantsuwa ta mutum 50, sai ta zama idan sun yi haka sun barrantar da kansu daga jinin. Fa qalu, sai wannan mutane suka kara cewa, kaifa naqbalu aymana qaumin kuffarin, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yaya zamu anshi rantsuwar kafirai? Fa wadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indi, saboda kashe fitina, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato bayar da diyar da kansa daga cikin dukiyar gwamnati, sai ya diba ya bayar dan kashe fitina, tunda abin ya zama akwai sarƙaƙiya, amma shi jinin ba zai tafi a banza ba, dole a san yadda za a yi. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauka sai ya biya daga kuɗin gwamnati, tunda su ba su gani ba kuma babu shaida, su sun giran rantsewa kuma sun ce ba za su anshi rantsuwar Yahudawa ba. Wa fi lafdin wa yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum, a wannan lafazi annabi ya ce a samu mutum 50 cikin ku su rantse akan cewa wane suke tuhuma. Fa yudfa'u birummatihi ilayhi, sai a birummatihi ilayhi, sai a ainihin wato riskar da wannan laifi zuwa gare shi. واختلف لفظ الاحاديث الصحيحه في محل الديه، ففي بعضها انه صلى الله عليه وسلم واداه من عنده، وفي بعضها واداه من ابل الصدقه. قال يجي لفظ حديثان da suka zo game da biyan diyar sun saba a wani hadisin kaman hadisin sahal da rafi wanda ke cikin sahih muslim, sun zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya ne daga aljihunsa, wasu kuma sun zo da cewa ya biya ne daga raquman zakka. Wafi sunan Abi Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam alqadi yatahu alal yahudi, wasu hadisan kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura diyan ne akan yahudawa yace su biya, da annahu wujida bainahum, saboda an same shi a tsakankanin su, wannan ita ce riwaya Abu Dawud da kuma abin nan al musannaf na ibnu abi shayba da al baihaqi, sune suka ruwaito da wannan lafazi. Wafi musannaf abdurrazzaq annahu sallallahu alaihi wasallam bada bi yahuda fa abu, a wata riwaya ta al imamu abdurrazzaq sai da aka nemi yahudawa su rantse ba su yadda ba, sannan aka koma kan waɗancan. Fa abu an ya halifu faraddal qasamata alal ansari, su wanda ake nema a kore jinin ko a tabbata a kansu, su aka fara ba rantsuwa ba su masu neman jinin ba, sannan da suka ƙi sai aka koma zuwa gun wato su al ansar. Fa abu an ya halifu su ma suka ƙi, faja ala aqalahu ala yahud, yace to yahudawa su ake bin bashin jininsa. Wa fi sunan nasa'i, a cikin sunan imamu nasa'i, faja'ala aqlahu 'ala al-yahudi, a can aka ce sai ya saka diyar akan yahudawa. Wa a'anahum bi ba'dihha, amma sai ya dauki dukiya sai ya ba su taimako na wani sashe na abin da za su biya. To wannan dama haka mas'alar take, kamar da Ibn Abdulbar yake faɗa a cikin at-tamhid, yake cewa wa ma a'lamu fi shay'in min al-ahkamil marwiyati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ittirabi wat-tadaddi fi hadhihi al-qissati, ban san wata qadiyya da aka to daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hukunci akai wanda aka samu nasoshin suna cin karo da juna kaman wannan kissa ba, gashi kwaya daya ce. Fa inna atharaha, fa innal athara fiha, in Jibril Abdul Bari yace mutabadda mutadafi'a wa hiya qissatun wahid, ce hadisan sun zo suna cin karo da juna, suna yin akasi da juna, gashi kissa ce guda daya. A wani waje an ce ansarawa suka fara rantsewa, a wani waje an ce yahudu suka fara rantsewa, a wani waje an ce annabi ya biya daga aljihunsa, a wani waje an ce annabi ya biya daga kuɗin sadaka, a wani waje an ce yahudawa ne suka biya, a wani waje an ce sun biya wani sashi ya taimaka musu wani sashi. Wannan dan kaɗan ne ya ambata, an ga koma cikin at-tamhid zaga ibnu abubari ya kawo su shine sai yayi wannan maganar alamar shi ma san da yake yin maganar shi ma ya shiga cikin rudani ne shi sai yake cewa ban taba ganin wata magana da ta kai ta rudani ba sai ma yake cewa qattadammanat hadhihi alhukumatu umuran wannan hukuma wannan hukunci yana dauke da al'amura kamar haka minha daga cikin fiqhun dake ciki alhukmu bil qasama halastin yin hukunci da rantsuwa halasi da alƙali ya ga dacewa ya baiwa masu husuma akan wata mas'ala ko da ta kai mas'alar jini wanda ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsalolin husuma to balantana ƙasa da ita kamar bashi kamar aure kamar wani abu da ya shafi gado ko ajiya ko wani zance makamancin haka idan alƙali ya ga dacewa zai iya bada dama a yi rantsuwa kuma sai ya hukunci da rantsuwar wato abinda mutane suka rantse sai a bar su akai wa annaha min dinillahi wa shar'i kuma a cikin addinin Allah da shari'ar Allah akwai wannan ka'ida wa min hal qatlu biha sannan kuma ya halasta ta zama dalilin kisa da kaulihi fayudfa'u bi rummatihi ilayhi cewa sai a mishi hukunci da laifin sakamakon rantsuwar wato inda sun rantse wannan mutumin za a kama shi da laifi za a yi a pronouncing ɗinsa guilty kuma a zarta mai da hukuncin cewa hukuncin kisasi وفي قوله وقوله في لفظ آخر أو أن لفظ كما يأتي وتستهقون دم صاحبكم كتنتنتز جنم متمنكو فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج ظاهر أبدا القرآن والسنة سكنونا شنو زعيين كسا درنسوين دمجيي أو أن النسكة يقرى دا الملاعن أقول شو أنا أقول to amma a asalin nuskar malam babu wannan kalma sai dai akwai ma'anarta wato kaga qur'ani ya faɗa qarara game da li'ani menene li'ani miji da mata idan suka zama akwai tuhuma tsakankanin su game da ciki ko akwai tuhuma akan kwarto ko makamancin haka in yace ciki ba nashi bane ko yace ya kamata da fahisha ko yana zarginta in aka je gaban alƙali to hukuncin su daban ne hukuncin da aka sani na ainihin wato kazafi shine da Allah yake cewa zai yi rantsuwa guda hudu ya rantse cewa Allah anatallahi alaihi in kana min alkazibin ko sai Allah yace mene wayadra'u an hal azab idan har mijinta yayi wannan rantsuwa guda hudu yayi ta biyar to abinda kawai zai kautar da ita matar daga ai mata azaba shine wannan haddi na kisa na jifa tunda mata aure ce an tashhada أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. سينتاي رنسوا إتما. أنت تشي بذا ترنسي وتك رنسي وا. فأبون دكي كن تشيني العذاب. جي بي وا. كما يندك هذا منيني هجد الكاليزة أم فانجتي جي بي تا رنسوا مجن تبودا بير. لا فاتا من غاني. شي تشيني كيني فيدا. ظاهر القرآن ظاهر السنة أبون دي فارا أكسر. باين دشي مجن يرنسي. نبي صلى الله عليه وسلم يتشي ما تتوين ذا أبون دكي كن كسي كزابا. ko dai ki itirafi ai miki haddi ko kuma ki rantse a raba tsakaninku aka ce har tayi kaman za ta yadda sai ta ga ƴan uwanta da dangi ta sa ta kuka suna sun shiga cikin damuwa shine kawai ta shafa irin ta toka ta ce ta mala ta rantsa to kaga sunna ma ta tabbatar da haka bi aimani zauji wa aimani awliya al awliya fil qasama sannan sunna ta tabbatar da wannan game da wannan kissar ta qasama din nan هو مذهب أهل المدينة. كنا مذهب ما لم المدينة، وأما أهل العراق، سوكم متن إيراكي، كوفاوكينا، فلا يقتلون في واحد منهما. سو أقول سكة شيء باب كسا جمدا ونن. أجا سؤال أهل المكة سنا أهل المدينة سنا أكيد ونن. نا وانشاء تشكن سوت نوري، لكم شيكن شينك أسامة. The أين تشكن سوت ما إذا فدان الله يا الذين آمنوا شهادته. bainukum idha hadara adakum almaut in tara khayral wasiyatu shima kaga rantsuwa ce za a yi a cancanci wannan dukiyar to mutanen madina suna aiki da wannan amma a makka suka a iraki suka ce a su wannan bai kai hujja da za a zubar da jini ba ba sa aiki shi wa ahmad yaqtulu fil qasamati duna li'an limam ahmad yace za a yi kisa a cikin qasama tunda shi biyan bashin jini ne an riga an kashe wani to idan wani ya iya karfin hali yayin rantsuwa har su 50 suka yi rantsuwa akan cewa lalle wane suke tuhuma da jinin nan to ijma'i su 50 din nan yafi karfin akau da kai kai a gare shi da ka amma dan hanbali yace to anan za a rama kisa saboda kisa ne da kisa kuma za a yi haka dan kiyaye jini walakum fil qisasi hayatun kuma gane in haka samu sarrantsi din to kisa za a yi amma wajen la'ani fa yace a ba za a yi ba saboda aikata ai ba a ga annabi yayi haka din ba kuma tunda shi yanzu la'ani ba wata kisa ce za a mai da irin ta ba ba kisasi bane haddi ne to shi kuma haddi ana so koyaye ne in aka samu wata tangarda a kaudi shi a bisa ka'ida idra'ul hududa bishubuhat wannan shine mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wa Shafi'i aksaf shi kuma Shafi'i yace a za a yi kisa a la'ani ba za a yi kisa a kasama ba kamar yadda yake cikin kitabul um da kuma garibul hadith na al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi shi ma ya kawo da kuma littafin al-Mughni na Ibn Qudama da littafin shi kanshi Ibn Qayyim din zaka gani a cikin littafin at-Turuqul Hukumiyya fi Islahir Ra'i wa Ra'iyya sun tafin kenan ko at-Turuqul Hukumiyya na Ibn Qayyim sai ma da yake cewa minha daga cikin hukunce-hukuncen annahu yabda'u bi aymanil mudda'ina fil qasamati bi khilafi ghayriha min ad-da'awa za a fara ba da rantsuwa ne ga masu wato al-mudda'ina waɗanda ake neman suke neman a haƙi al-mudda'in masu neman haƙi fil qasama su wane ne kamar yadda aka fara anan su ne mutanen Madina su waɗannan ansara su muhayyis da muhaisin su ne masu neman jini ko to su za a fara ba rantsuwa sabanin sauran da'awoyi kaga ai al-mudda'i a ka'ida shine me zai kawo shaida al-bayyinatu 'ala al-mudda'i to yanzu al-mudda'i anan su ne mutanen Madina waɗannan ƴan uwa guda uku amma sai aka fara ba su rantsuwa wanda kuma a sauran ka'idoji rantsuwa ana fara ba da ita ne ga al-munkir wanda yace shi bai ba al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa walaminu ala man ankar wa minha na uku anna ahla dhimmati idha mana'u haqqan alayhim intaqada ahaduhum liqawli sallallahu alayhi wasallam imma an tadawuhu wa imma an ta'khudhu biharbin yace kuma ne nan cewa su ahlu dhimma wato kafirai wadanda aka yi zaman lafiya da su suke biyan jizya ake kare musu haƙoƙinsu na zama tare da musulmai idan suka warware suka kibiyan wani haƙi daga cikin haƙoƙi wani haƙin da ya kamata su biya idan suka kibiya to wannan automatically ya warware alƙawarin da aka yi da su za a yi yaƙansu da haka annabi ya ce imma an tadawu ko dai ku ba da diyyarsa ko kuma wa imma an ta'azanu bi harbin ko kuma ku je ku shirya yaƙi da wannan yana cikin littafin Muwatta ta Imam Malik da Sunan Abi Dawud da Nasa'i shine zo da wannan riwaya wa minha daga cikin hukunce hukunce annal mudda'i alaihi idza ba'uda am majlisil hakimi a wata nuska din am majlisil hukumi kataba ilaihi wa lam yushkhishu daga cikin hukunce hukunce da za a cire a wannan kisa shine al mudda'i alaihi mutumin da ake tuhuma da wata kabiya idan ya zama yana nesa da inda alƙali yake zama to alƙali yana da ƴancin ya rubuta mai saƙo kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan ƙabiyar ba dole bane sai ya ce ya zo inda yake idan alƙali ya ga cewa ba buƙatar sai ya kawo ka gaban shi yana da ƴancin a madadin kiranka ya aika maka da wasu saƙo cewa ina baka umarni ka aikata kaza ko karka yi kaza wa minha jawazul amali والحكم بكتاب القاضي وان لم يشهد عليه sannan kuma akwai a ciki akwai hukunci game da halaccin yin aiki da hukunci da takaddar da alƙali ya aiko koda babu shaida idan alƙali ya aiko da takadda ba sai a ciki an ga cewa da wane sun yi shaida ba indai an ga musu cewa ta shi ce da za a yi da ita wa min hada daga ciki akwai alqada'u 'ala al-ghaib yima wanda baya nan hukunci an yi hukunci akan kabiyar wasu daga cikin ataraf na hukuncin basan ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من 50 إذا وجد يتي كما ما في قرنتين أبند ذا أي أمفان دشي غما دا قسامة شيني متن 50 إذا أن سامو 50 إذا با سامو 50 با ذا إيا ساكرا ربران سور واتو إذا كمان سوطة لاتنة سيوسي سرن سيسي سيها سامو قدا أشرن سرن سيسو بي بيو هو يا ويكنت متن بيكينا مثالي. ومنها أن الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام sannan yana nuna cewa ahlul zimma da suke zaune a kasan musulmai za a yi musu hukunci da irin hukuncin musulmai ne sai dai a inda suke da wata shari'a wata mutane ta musulmai kuma suka kawo suka ce a yi musu anan alƙalina da yancin ko ya karba ko ya bari kamar da Qur'ani ya faɗa wa illam yatahakamu ilaina idza kana al-hukmu bainahum wa bainal muslimin yace koda ko ba su kawo hukunci tsakankanin wasu kawo hukunci ga musulmai ba inda ya zama tsakaninsu da musulmai ne wato a asigar da ya zama rikicin tsakanin wani ba yahudi ne ko kirista da musulmi to dole za a koma hukuncin musulunci amma idan isu ne za a ba su dama su yi hukunci da abin da yake tabbatacce a addinin su ko a shari'ar su wa minha wa huwa alladhi ashkala ala kathirin minan nas daga cikin kuma fiqhin wannan gaba wanda wannan abin da za a ambata in jimalin dan qayyim yayi wa mutane da dama ya wa mutane da dama ba saja yana nufin mutane anan malamai shine ita'uhu diyata min iblis sadaqa ya annabi zai dauki dukiyar sadaka dukiyar zakka sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bada ita a matsayin diya a madadin abinda yahudawa suka yi na barna wa kad zanna ba'dun nasi anna zalika min sahmil gharimin sai suka ce abin da ya faru shine a cikin masu cin zakka akwai walgharimina wadanda bashi ya karya musu arzikin su sunan san halasta a ba su zakka ko to daga cikin budget din da aka yi dan yi ba mutane abin nan bail out na zakka bail out na bashi to a cikin annabi ya dauka ya biya saboda ya halasta ayi haka din wa hadha la yasu yace amma wannan ba daidai bane fa inna gharima ahli dhimma la yu'ta min az-zakah domin wanda aka ce a bawa zakkan sune wadanda bashi ya karyewa cikin musulmi ba cikin yahudawa ba wa dhanna ba'du mu anna dhalika mimma fadala min as-sadaqati an aliya wasu suka ce a di yadda aka yi an riga an gama ba duka al-asnafu thamaniya ne inna masarakatu lil fuqara wal masakin kowa an bashi sai zama akwai ragowa akwai excess to daga excess din ne aka dauka aka bayar falil imami an yasrifahu fil masalih don wannan ya halasta ga duk wani shugaba bayan ya gama raba duk abin da ya kamata ya raba mutane na masu cin zakka to abin da ya tsoro akan haka yana da yancin ya sarrafa shi yadda ya ga ya dace wa hadha aqrabu min al-awwal wannan hukunci yafi kusa da daidai fiye da na farkon wa aqrabu minhu to hukunci na uku kuma wanda yafi taujihi na uku da yafi waɗannan kuma wato kusa da gaskiya annahu sallallahu alaihi wasallam wadahu min indi cewa daga shi aljihun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi wannan aikin wa qatar da diyata min iblis sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dukiyar sadaka ya bayar amma da nufin shine ya ci bashi shi annabi ne ya ci bashi daga aljihun gwamnati kuma mun gane ya biya daga aljihun shi da nufin in ya samu sai ya balansa to kaji wannan ya fitar maka da ma'anar cewa ya biya da aljihunsa wani kuma hadisi yace ya biya da kudin gwamnati ya da kudin gwamnati ne ya biya a madadin kansa ba a madadin gwamnati ba saboda haka sai gwamnati ta biyo shi bashi daga bai sai ya biya wa yadullu alaihi fawadahu min indihi wa aqrabu min hadha kullihi tawjihi na hudu wanda kuma ya fi duk waɗannan kusa da daidai anna an yuqala a ce lamma tahammala annabi sallallahu alaihi wasallama li islahi dhatil bayni bayna ta'ifatin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki aniyar cewa to dan in sulhun ta tsakanin waɗannan kuma aka bar su haka ta yi cikin dare wasu su auka wasu fitina ta yi tsanani sai annabi ya ce to na dauka diyyar tana kaina to da ya dauki wannan kana hukumuha hukumul qada'i anil gharin to yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake bi wannan bashin daga shi ma ya shiga cikin hukuncin wal gharimina saboda ka sai ya dauka a matsayin shi na gharin sai ya biya na ran malamai da iya fidda matsala lamma gharamahu lima garimahu li islahi dhatil bayn, domin kuma dama daga cikin bashin da za a biya wa mutum a cikin basussuka akwai bashin da ya ci dan yin wani aiki na alkhairi, mutum ya ci bashi ya taimaka wa marayu ko ya biya wa dan uwansa bashi da ya mutu ko ya ci bashi ya wani aikin alkhairi sai ya kasa biya, yana da gaskiya abin da gwamnati za ta biya masa. Wala Allah hadha muradu man qala, yace hala shine ma'anar wanda suka ce innahu qabaha min sahmil gharimi, ya biya daga kudin sadaka da ya kamata a baiwa waɗanda bashi ya karya musu tattalin arziki. Wa sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh min hali nafsi shay'an, na bai dauka wa kanshi wani abu a ciki ba. Fa inna sadaqata la tahillu lahu, domin sadaka bata halasta gare shi ba. Walakin jara'a ita'u diyyati minha majra'a ita'il gharimi minha, sai dai wato bayar da diyar ta gudana a magudanar bayarwa ga wanda ya ci bashi li islahi dhatil bayn, domin ainihin wato sulhun ta tsakanin mutane. To a wata nuska ya zo da nan cewa ifa'u diyati minha majra'a ifa'iha minal ghurmi, haka yake a wata nuska mai kun majra'a ita'il gharimi minha, sai zo da majra'a ita'iha minal ghurmi, duk ma'anar su ɗaya ne wallahu alam. Fa in kila malam yace idan aka ce fa kaifa tasna'una bi qawlihi, to ya za ku yi da fadin sa da yace a wata riwaya cewa faja'ala aqlahu 'ala al-yahudi, ya sanya ainihin wato diyar akan yahudawa. To maganar da za a yi mafi girma wanda malam bai yi ba anan shine isnadojin da suka kawo wannan riwayar da ifai ne, amma a bisa yuwar ba da ifai bane to akwai wannan taujihin. Fa yuqalu hadha mujmalun lam yahfaz rawihi kayfiyata ja'alihi alayhi, wannan magana ce dunkulalliya ko mai riwayan bai faɗi dalla dallan abinda ake nufi da wannan ba, cewa an sanya diya a kansu bai nufin da gaske su suka biya, wato an yi pronouncing cewa to diya tana kanku, daga nan kuma sai annabi ce to amma ni zan biya daga aljihuna a madadin gwamnati ta musulunci dan kada a yi fitina, kaga a bisa doka a bisa hukuncin da aka yi tana kansu ne amma ba su suka biya ba. Kamar a yanke mutum sadaki ne a ce sadakin matarka da za ka aura kaza ne, kaga a kan shi yake, in an zo za a ce shi ya biya sadaki, amma ta yi baban shi ne ya biya ko abokai ko a cikin wani asusu na dangi aka biya mishi, amma an zo za a ce shi mijin shi ya biya sadakin shi za a ayyana. Ai ba za a tuna mai asiri a ce wani baban shi ne a ƙauye ya yi ko sadaki ba, ko sai ta fara raina shi ai mata ko, daga nan ya samu matsala a ce kai da kasa biyan sadaki ba. Yace fa inna sallallahu alaihi wasallam lamma kataba ilaihim an yadu alqatila, yayin annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta musu sako cewa ku biya diyan wannan mamaci, au ya'zanu bi harbin au tu'zanu bi harbin, yazo a wata nuska au ya'zanu da alhamza, amma asalin rubuta na malamin ya rubuta ne da au tu'au yu'zanu bil mabni lil majhul, sai zama alhamza ta koma kan wawun au yu'zanu, ko kuma su shirya ga munan zuwa yaki. Kana hadha kal ilzami lahum biddiya, wannan kaman tirsa sa musu ne akan cewa diya tana kansu. Walakin alladhi hufiza, abinda aka kiyaye wannan shine daidai, in kaga naka zo da hufizu kuskure ne, annahum ankaru an yakunu qatadu, abinda aka sani a tarihance shine ai ba su yadda sun yi kisan ba. Wa halafu ala zalika, kuma sun rantse ma cewa ba su yi kisan ba. Wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadahu min indi, kuma an kiyaye a tarihance cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya wannan diya ne daga wajensa. Yace hafizu ziyadatan ala zalika fahum aula bitakadin, wa waɗanda suka kiyaye wannan cewa ai yahudawa ba su yadda sun yi kisan ba, kuma sun rantse ma cewa su ba su yi kisa ba, kuma annabi ya biya, su ne suka wanda suka haddace hadisin a haka sun fi yawa fiye da wanda ya ce an ce su su biya. Saboda kaga alal aqalla a ce mai riwayar faja'ala aqlahu alal yahudi a ce nashi shazi ne, na waɗannan masu yawa shi ne ma'arufi. Fahum aula bit taqdim, da haka ba a gabatar da riwayan waɗanda suka ruwaito su da yawa suka ce yahudawa ba su yadda sun yi kisan ba, sun rantse ba su yi ba, kuma annabi ya biya. to za ka gabatar da riwayar su akan riwayar wanda yace fa ja'ala aqlahu ala al-yahud fa in kida fa kayfa tasna'una bi riwayatin nasa'i to idan aka ce ya za ku yi da riwayar nasa'i cewa annahu qasamaha ala al-yahudi wa anahum bi ba'dha annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wannan diya ga yahudawa cewa da wani su biya miliyan kaza ko da wani su ba da rakumi kaza sannan kuma ya taimaka musu da wani sashi na wannan dukiya ta diya kida sai a ce hadha laysa mahfuzan hadisa bi mahfuzin qat'an yanke wannan ba haka yake ba fa inna diyata la talzamul mudda'i alaihim bi mujarradid da'awa bi wajhi da'awa aw liyan katib domin diya ba ta hawa kan waɗanda aka tuhuma kawai dan waɗanda suke waliyan jinin sun tuhume su balla budda min iqrarin dole sai in su sun yi furci aw bayyinatin ko an samu hujjoji aw aymanul mudda'i ko masu tutiyar jinin siran tsuwa walam yujad huna shay'un min zalika babu wannan babu ikrari babu hujjoji material evidence suka tabbatar da haka babu shaidu kuma su din masu neman jinin ba su rantse ba yace wa kad arada annabi sallallahu alaihi wasallam aymanul qasamati alal mudda'i kuma annabi ya musu tayi su waɗannan ƴan uwan mamacin cewa to ku rantse mana fa abau an yi halifu suka ce ba za su rantse ba tunda ba su gani ba fa kaifa yulzimul yahuda biddiyati bi mujarradid da'wa to tayi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce musu to shikenan za ku biya diya bayan kawai claim ne aka yi wato an yi petition ne ko an kawo da'awa ce wanda ya shigar da ƙara ne amma bai iya kawo hujjoji da za su sa alƙali ya yarda da hujjojinsa har ya yanke hukunci in his abin nan favor ba ko ba kuke ba barisa ya kasa proving din shi ko beyond reasonable doubt da ake cewa ya kasa kawo material evidence ya kasa kawo hujjoji to kaga case ya me za a yi watsi da shi ne kawai ko eh za a yi me yake cewa watsi da case za a yi dismissing din shi kasa lawyer turancin ko wani iri ba irin musulmai ba Allah ya kyauta Faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi arba'atin saqatu fi bi'rin fata'allaqa ba'dhum bi ba'din fahalaku wata gaba akan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanke ga wasu da wasu mutane guda hudu suka fada cikin wata rijiya sai kowa ya rike kafar dayan suka fada gabaki daya suka mutu rijiya ce aka tona sai aka zo aka tsaya ana leƙawa da kallo to na gaban kawai sai ya zame da yago fadawa kawai sai ya riko kafa wani shi ma wannan da yaji an ja shi sai ya riko kafa wannan har su hudu suka fada suka mutu to ya kenan yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Musnad al-Bazzar da Baihaqi ya ruwaito shi duk da yake isnadin dha'ifin cewa ijma da yake zakara al-Imam Ahmad wal-Bazzar wa ghayruhuma sunu Baihaqi din kenan anna qauman ihtafaru bi'ran bil yamani wasu mutane suka tona rijiya a ƙasar Yaman fasa qata fiha rajulun a wannan bugun da yake hannunmu akwai wata gaba da ta zube a nan cewa fasa qata fiha al-asad sai gaki ya fada cikin rijiyar sai aka zo da asubahi aka ji yana kuka bai mutu ba yana ta gurnani a cikin rijiyar to fa asbahu yanzuruna aga da babu wannan alsamu ko amma ko kuma cikin musa ya mamu man laga wannan fa asbahu yanzuruna sai mutane aka zo aka tare a gaban rijiyar ana kallon abin mamaki sabuwar haƙaci rijiyar to a garin wannan kallon ne shine yace fasa qata fiha rajulun wani dan kallo sai kawai ya zame sai ya fada fata allaka bi akhar sai rike kafa wani wasani bisalis nabi shi ba da yaji an ja shi shi ma sai ya rike kafa wani wasalisi birrabi shi ma na uku sai ya rike kafa ta hudu daga nan sai kowa ya watse da gudu fasaqatu jami'an dukkan sai suka fada cikin rijiyar famatu suka mutu gaba daya fartafa awliya'uhum ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali dama yayi wa annabi gwamna a yaman da ya tunawa sai suka kai mushi kara cewa ga abin da ya faru fa qala sai yace ijma'u man hafara al-bi'ra min an-nas a kira waɗanda suka tona rijiyar ina masu tona rijiyar a kirawo su wa qadalil awwali bi rub'id diyya mutumin da ya fara fada wannan wanda ya fara zamewa aka ce to shi yana da diya za a biya ransa daya bisa hudun diya da annahu halaka fautahu thalasa yace fauqahu thalasa saboda a garin fadawar shirijiya ya ja mutane uku su mutu saboda haka yayi asara uku bisa hudun diyar shi kuma gani ya rage diyar shi da 3 over 4 aslasul arba'a arubu aslasul arba'a walithani thuluthuha shi kuma na biyin to za a bashi daya bisa uku diyya saboda menene annahu halaka fauqahu thnani in araba diyar shi gida uku to yayi asara diyya biyu bisa uku sakamakon mutane biyu da asanadin shi suka fada rijiya walithalisu nisfuha na uku nan shi kuma yana da rabi saboda shi kuma mutun da ya kawai ya ja annahu halaka fauqahu wahid walirabi iddiyatu tamma shi na hudin bai ja kowa ba bai samu hali ya ja kowa ba saboda ka shi yana diya cikakkiya fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-amal muqbila da shekara ta kewayo sai suka zo madina gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qassu alaihi al-qissa suka bayo annabi sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya faru fa qala sai annabi ya ce huwa ma qada bainakum ce wannan hukuncin yadda ali yayi shi to ni ma na yadda shi hadha siyaqul bazzar yabo autanuska da hakaza amma abinda malai ya rubuta hadha siyaqul bazzar wa siyaqu ahmada nahawu isnadi imamu ahmad da matanin da ya kawo kwatan kwacin wannan wa qala yace innahum abaw an yardaw bi qada'i ali abinda yasa suka zo suka kawo kara ba sai da hukunci sunna da bane suna da tababa sun kawo appeal kenan go fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa inda maqami ibrahim alaihi salam sai suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'aba daidai maqami ibrahim fa qassu alaihi alqissa suka bashi labarin fa ajazahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tabbatar da wannan hukuncin wato appeal tayi me kenan tayi adopting wancan hukuncin kuma za ce haka ne yawa waja'al diyata ala qaba'ilil ladina zdaham yace diyata tana kan kabilin mutane duk wanda suka taru a wajen har aka kai ga turere ne yadda ta kai shi ga bakin rijiya shi na farko ya fara zamewa domin yawa ne akai ai kaga su wanda suka tona rijiyar ba su suka fadar da mutane ba amma taruwan da mutanen kauyen suka yi ana kallo kallon mamaki shine har aka yi stampede ko aka yi turere ne har aka tura wanda yake kan gaba ya fara fadawa zaka ce to duk mutanen da suka yi wannan turere ne a raba diya akan kabilunsu kowace kabila ta biya gurgudan yawan yan kabilar da suke wurin fasajin da ta biya kenan amma dai asalin hadisin game da muka ambata hadisi ne dhaifi saboda a cikin shi akwai isnadin shi akwai mutum mai suna Hanash ibn al-Mu'tamir wanda kuma dhaifi ne kamar da malaman hadisi suke fada shi yasa al-Imam Abu Dawud ma da ya kawo wani bangare na hadisi yake cewa wa fihi dha'f yana da rauni haka malamai suka rubuta isnadin amma dai za a iya aiki da hukuncin idan alkali ya ga dacewar aiki da hakan domin shi alkali yakan yi aiki da abubuwa mabambanta dan kawo maslaha ba sai ba dole sai abin da yake cikin littafi ba musamman irin wannan hukunce hukunce na warware rigingimu ana sa alkali zama yana da hangen nesa da hikima da basirar me za a yi wanda zai kawo a kautar da rigima ko sabani ko duk bangarorin su yadda shine kaida da Allah annabi ya bayar cewa idza ijtahada al-hakimu fa asaba kuma zai iya ijtihadi fa akhta kaga ashe yana da yancin ya sa hangen nesan sa da tunanin sa da experience din sa na fata mun gane wannan fasdun fi hukum sallallahu alaihi wasallama fi man tazawwaja mar'ata abihi wannan gaba tana bayani akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi game da mutumin da ya auri matar ubansa rawal imamu ahmad wa an-nasa'i wa ghayruhuma imamu ahmad da nasa'i da wasun su kaman darimi da abu dawud da tirmidhi da nasa'i nam surwaito cewa anil bara radiyallahu anhu daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda kala yace laqitu khali aba burda na gamu da kawu na abu burda shine al harith ibn dinar ko al harith ibn amr da ana fada masa haka wa ma'ahu raya yana rike da tuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa wani gari sai ba shi tuta فقال سيأتي مني أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وأخذ ماله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكين زوا ونكوي يا سملا بارن أجرن كون متن لي أوري ما تؤبن سبايم أبن يا رسول wannan yana aiki na rashin daraja sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka kashe shi kuma duk dukiyarsa ka kwaso ta ta zama ganima wannan hadisi shi ma malamai sun yi sabani game da shi kamar da muka ambata Ahmad ya ruwaito shi da Nasa'i da Darimi a cikin sunan dinsa da Abu Dawud da Tirmidhi da ruwaito shi sannan wasu malamai sun kyautata isnadin sa daga cikin su akwai shi kanshi Ibn Qayyim a cikin Tahdhibus Sunan sannan al-Imam al-Mundhiri shi kuma ya ce hadisin yana da ittirabi saboda wasu maganganu da wasu malamai suka yi akan wasu mazaje da wasu hanyoyi sannan a ƙarshe dai malamai sun tike akan cewa hadisin za a iya karɓar sa ayi aiki da shi saboda malamai da suka tabbatar da ingancin sa musamman al-Imam Abu Dawud shi isnadin sa bai da wata matsala isnadi ne hasan wallahu ta'ala a'lam wa dhakara ibn abi khaisama fi tarihi al-Imam ibn abi khaisama ya ambata a cikin tarihi din sa hakan ma al-Imam Tahawi a cikin sharh ma'ani al-athar da al-Imam an-Nasa'i a cikin asnun al-kubra da baihaqi sannan al-Busiri ya inganta min hadisi Muawiyah ibn Qurra an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'athahu ila rajulin a'rasa bimra'ati abihi ya annabi ya tura shi zuwa ga wani mutum wanda ya angwance da matar ubansa fadaraba unqa ya ainihin kashe shi wa khammasa mala aka maida dukiyar sa ganima aka cire khumsi wa gwamnati sauran aka sa abin nan a cikin ganima qala ibn ma'in hadha hadithun sahih kaga wannan shahidi ne ga wancan kin wa fi sunan ibn majah min hadith ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man waqa ala dhati mahramin faqtulu a cikin sunan ibn majah da kuma littafin abin nan al-uqayli ad-du'afa al-kabir na al-uqayli da ibn adim a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal da kuma al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman dukkanin surutu da ke shi ma wannan isnadin shi dha'ifi ne saboda ibrahim ibn isma'il ibn abi habib al-ansari wanda yake cikin isnadin wanda mutum ne mai rauni amma ga shi ma wannan zai zama za a rubuta shi a cikin wadancan shawahidin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man waqa ala dhati mahramin wanda dai ya aukawa muharramarsa dai kaga nan yayi umumi muharrama akwai mahaifiya akwai diya akwai kanwa akwai matar uba duk wanda yaje yayi lalata ko kuma ya daura aure da irin wannan matar saboda ta kadaranci da iya shege to kashe shi za'ai domin yanzu wannan ba mujarradin fahisha ce ta zina ba yanzu wannan wato ƙaryata Qur'ani Qur'ani ya ce waɗannan muharramai ne ko kuma ka ce ba za ka bi wannan dokar ba sannan kuma wannan bude kofar mummunar barna ce ta lalata nasaba a cikin dan adam saboda haka akai umarni da aka shi su wa zakar al-Jawzani al-Imam al-Jawzani ya ambata a cikin littafin sa da shi da Ibn Adi da al-Uqayli annahu rufi'a ila al-Hajjaj rajulun igtasaba ukhtahu ala nafsiha an kawo Hajjaj dan Yusuf al-Thaqafi wannan komanda sarkin nan an kawo masa labarin wani mutum ya mai kanwarsa fyaɗe wani mara daraja ya auka wa kanwarsa ta hanyar fyaɗe fa qala ihbusuhu ihbisuhu yace ku rufe min shi wasalu man ha huna min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce aje a zagaya nan kasar Iraki a duba sahabbai da suka saura a tambayen mun su me hukuncin wannan laifin fasalu abdullahi ibn abi mutarrif radiyallahu anhu sai aka samu wannan sahabi sai aka tambaye shi Allah ya kara masa yadda fa qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu najma yake na cewa man takhatta hurmal mu'minina duk wanda ya tsallaka alfarman mu'minai shine abinda aka haramta wa mu'minai na mata hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum zuwa karshe duk wanda ya tsallaka wannan haramcin fa khattu wasaqahu bisayfi to ku raba shi biyu da takobi ku kashe shi kawai wannan kuma abin nan shi ma isnadin yana da rauni saboda wani mutum mai suna Rahba ibn Quda'a wanda malamai da yawa sun ce mutum ne mai rauni kamar yadda Zahabi ya kawo a cikin mizanu da Ijtihad wa kan nasa Ahmadu fi riwayati Isma'il ibn Sa'id fi rajulin tazawwaja mar'ata abihi aw bi dhati mahramin Imam Ahmad ya kawo zance karara a cikin riwayar da Isma'il dan Sa'id ya ruwaito na masail na Imam Ahmad ibn Hanbal game da mutumin da ya auri matar babansa ko ya auri kanwarsa ko wani abu makamancin wannan abin da ya haramta gare shi faqala yuqtalu za a kashe shi wa yudkhalu maluhu fi baitil mali dukiyarsa kuma ba wanda zai gada za a zuba ta gaba da baitil mali musulunci bai yadda da irin wannan iya shege da lalata malamai suna yin wani algaz cewa akwai wani laifi kwaya ɗaya wanda ba a taba samun wani musulmi ya aikata shi ba kaga shi ba ma a kawo shi a cikin hukunci irin wannan ne shine wa an tankihu azwajahu min ba'dihi abada wannan laifi ne Allah ya hana cewa kada wanda ya auri matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar shi ko ba taba samun musulmin da ya wannan laifin ba har matar manzo Allah sai kare gaba daya ba wani musulmi da ya wannan laifin amma shi wannan na abin nan auren muharrami to an samu da yawa kuma yanzu ana samu a yanzu a inda musulunci ya rauni ko inda wasu mugayen al'adu suka yadu ana samun mutum ya ce zai auri kanwar shi ko a ce an halasta masa kan kasashen turawa ana wannan iya shege to sai ga bakakken fatar su ma yan kofi kofi sai wani ya je ya kofo ya ce zai ko kuma mutum ya je saboda iya shege kaje an ce yayi fasikanci da issa ko yayi fasikanci da wata tashi wata makusanciya kaga wannan yafi kama da dabba wannan dabbanci ne dalaka sai a kashe shi kawai dan kar a ba irin wannan lalataccen mutumin a cikin mutane barnar da zai yi ba kadan bace to garin shi a hakura da shi a aika shi lahira domin duk mutumin da zai iya zakkewa muharramarsa ya fasikanci da ita ko kuma ma ya kai ga yin aure sai ka rasa wane ne yafi rashin daraja tsakanin wanda zai yi celebrating da sunan aure kowa na gani wanda zai je a koye da sunan fahisha wane ne yafi iskanci a cikin su kowanne a cikin su shegen kanshi ne ko to duk wanda ya haka a kashe shi kawai shine zaman lafiyar musulmi dan wannan babu wata mata da take da aminci a kusa da shi ko mun gani duk wata mace da ke kusa da shi to ba ta cikin aminci to da haka sai shari'a ta ce a kau da shi kawai ba wani magana sai muhsini ne ko sai kaza in dai yayi wannan abun to kawai abinda ya tantance a mai kenan Allah ya kyauta wa hadha alqawlu huwa as-sahih wa huwa muqtada hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malai yace wannan shine zance mai inganci kuma shine abin da ya dace da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ash-shafi'i wa malik wa abu hanifa sauran a'imma guda uku suka ce da malik da shafi'i da abu hanifa Allah ya kara musu rahama dukkanin suka ce hadduhu haddu zani suka ce su auren su haddin sa irin haddin zina ne za a duba in musulmi ne a kashe idan saurayi ne a zani thumma qala haka yana in ka duba in ka koma zaka ga Fathul Bari a cikin mujallad 12 ya kawo waɗannan maganganu thumma qala Abu Hanifata sannan Abu Hanifa ya kara da cewa in wati'aha bi aqdin uzira yace shi auren shi idan da aure ne ma idan aure aka yi sannan ya kwanta da ita to ta'ziri za a yi a mushi ɗan bulalai ko a kulle shi na wata 6 ko alƙali ya zazzage shi ya mai Allah wadare ya Allah wadare da shi wala hadda alaihi ba za a mai haddi sai a ce ai tunda aure ne ya tare da ita ne da tunanin cewa halas ne ta yiwu a wani wuri ne da suke da rangwamen addini ko sabbin musulunta ta yiwu a al'adunsu na da suna yin haka wa hukum nabi sallallahu alaihi wasallam wa qada'uhu ahaqqu wa aula malam yace dai hukuncin da nabi shi ya fi dacewa shi ya fi cancanta ba za a bi na Abu Hanifa ko Malik ko Shafi'i ba Allah ya gafarta musu fasdun fi hukum sallallahu alaihi wasallam bi qatli man ittuhima bi ummi waladihi falamma zaharat bara'atuhu amsaka an hukuncin da nabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da wani mutum da aka tuhuma cewa yayi lalata da baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya sai ta bayyana cewa ba haka bane tuhumar ba ta da tushe sai annabi ya fasa yi masa hukunci rawa ibn abi khaisama wa ibn sakan wa ghayruhuma ibn abi khaisama da ibn sakan da wasun su hasali ma asalin kissar tana cikin sahih muslim cewa min hadis thabit an anas thabit ibn aslam daga anas dan malik radiyallahu anhu anna ibn ammi mariya mariya ta qibtiya tana da wani ibn am wani cousin dinta kana yuttahamu biha sai wasu mutane suna tuhumar cewa kamar yana zuwa kusa da ita fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ali ibn abi talib radiyallahu anhu idhhab fa in wajadtahu inda mariya fadrib unuqah kaje idan ka same shi a dakin mariya ka kashe shi kawai fa atahu aliyun fa idha huwa fi waqin yatabarradu fiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina ali ya same shi fi waqin a cikin wata inuwa mai sanyi yatabarradu fiha yana dan shan iska a ciki inuwa ce irin kamar ta lambu haka ta bushiyoyi. Fa qala lahu aliyun ukhruj, Ali yace fito. Fa nawalahu yadahu fa akhrajahu, sai ni ko mai hannunsa sai ya fito da shi daga cikin wannan wurin. Fa idha huwa majhubun laysa lahu dhakar, da aka je aka bincika sai aka ga ma ashe wato shafi mulera ne kenan ko za a ce bai da mazakuta ma ashe. Fa kaffa anhu Ali, ashe abin nan dandakakke ne to kaga babu yadda za a ce yayi alaka da diyamaci, sai Ali sai bai kashe shi ba. Thumma atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, sai ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah innahu majbubun, yace ai mutumin dandakakke ne ba, malahu zakarun, ai bayi da zakai. A nan kamar da muka ambata danganta wannan kissar zuwa ga Ibn Abi Khaisama da Ibn Sakan, zaka yi kiran shi da suna irin abin da yake cewa abadan nuja, tunda kissa tana cikin sahih Muslim, da Muslim ya kamata a fara ambata sannan a ce kuma ga wasu wuraren. Amma da ta yi kar mu manta mun sha ambata cewa wannan littafin Ibnul Qayyim da kai dinga sardin mas'alolin, to babu mamaki dan kaga dan waɗannan kurakure daya biyu Allah ya gafarta mishi, wanda kai baka ma sani ba, ni ma ban sani ba, sai in malamai ɗan uwan shi ko sauran shi sun faɗa, ko in kaje kai bincike mai tsanani sannan zaka yi ganewa. Amma dan ka karanta haka kawai ba dole ne ka fahimci cewa akwai kuskure a wajen, Allah ya gafarta mishi. Wa fi lafzin akhar annahu wajadahu fi nakhlatin yajma'u tamra, an lafaza aka ce an same shi a cikin gona yana tara dabino, to yayi aure ne to ya tara dabinan, sai ya gaji sai ya nemi inuwa yana shan inuwa. Wa huwa malfufun bi harakatin, ya rufe jikin shi da wani tsumma da wani tufa wanda yake tsoho kenan. Falamma ra'a saifa, da ya ga Ali da takobi zararre irta'ada, sai ya firgita. Wasaqatqatil hiraqa, da ya zabura sai wannan mayafin ya fadi. Fa idha huwa majbubul la zakara lahu, to kaji da Allah ya cece shi, tsoron da ya ji zai ruga da gudu sai mayafin da ke cikin shi ya fadi, sai tsare ci shi ya bayyana, sai a ga ashe ba ma ba abin ma, to me zai iya kenan kuma. Wannan lafazin da yake lafazin akhar Ibn Abi Asim ne ruwaito shi a cikin Al-Ahad wal Mathani da Imam Tabarani a cikin Al-Awsat. Wa kad ashkala hadhal qada'u ala kathirin minan nas, wasu malamai da yawa wannan hukuncin ya musu ba saja. Fata'ana ba'dhum fil hadithi, wasu suka soki hadisi, walakin laysa fi isnadihi ma yata'allaqu alayhi, amma a cikin isnadin ba babu abin da zaka makarkare da shi ka soki hadisi. Wa ta'awalahu ba'dhum ala annahu sallallahu alayhi wasallam lam yurid haqiqatal qatl, wasu kuma suka yi fassara da cewa annabi ba yana nufin asalin kisa bane, inma arada takhwifahu, nabi yayi nufin aje dai a firgita shi ne ai wonin dinsa, li yazdajira amma ji'ihi ilaiha, dan ya nisanci zuwa wurin wannan baiwa. Qala wa hadha kama qala sulaymanu lil mar'atayn, masu wannan fassara suka ce wannan yayi kama da abinda Sulaymanu dan Dawuda ya ce wa waɗannan matan guda biyu, allatayni ikhtasamata ilayhi fil walad, wanda suka yi sabani akan ɗa da Allah ya ba da labari. Fa fahamnaha Sulayman, to me yace musu, ai cewa alayya bisikin hatta ashqal walada bainahuma, cewa a kawo mun takobi zan tsaga yaran gida biyu. Wancan da alqurani ya ambata na abin nan ne ko izna fa shafi ganin mulqami wa kunna li hukmihim shahidi, wato wanda suka ci abincin gona ko. To ɗayan kuma wanda ya zo a cikin hadisi shine na mata biyu da suka haihu, ɗaya sai kyarkeci ya cinye ɗanta, sai ta claiming ɗan ɗayar ko, aka yi ta rigima aka zo sai ce to a kawo wuka zan raba yaron gida biyu, kowa a bata rabi. Sai ɗaya ta ce ta yadda, wato wanda take fatan a fasa kowa ya rasa kenan. Ɗaya kuma ta ce a'a, ni na haƙura a ban mishi, a ban mata. To kaga daman Sulaymanu ba yana yi ne da gaske zai kashe ɗin ba ne, shi ne irin abin da muka faɗa ɗazuna dabara alƙali. To haka annabi Yusuf da yake cewa a sanya tiyar sarki a cikin buhun ɗan uwan shi ko Bunyamin, summa azana mu'adhdhinu ayyata al-iru innakum lasariqun, aka ce ku barayi, kaga ba daga sanin hun barayi bane, wata dabara ce ta sarakuna da masu mulki da suke yi. Kazalika kidna da Yusufa, ma kana li akhudha akhahu fi dinni maliki illa an yasha Allah. To irin wannan ne, alƙali na iya yin wani hukunci ya faɗa ya ce aje a yi, ba yana nufin a yi ba, don hukuncin ya ba da wata siga. kamar yadda zaka baki malamin islamiya ka fito da yara kace duk kirin down kai ka rike bulala za su dauka daga sai zane su zakai to kuma a cikin ranka baka niyan zanewan ba in kaga duk sun fara firgita kace to shikenan kowa ya kuma ya zauna ka ku kara ko mun gane to wasu malamai da suka wannan tawilin suka ce haka ne walam yurid an yaf'ala zalika bal qasada isti'lama al-amra min hadhal qawl yayi ya so ne ya bayyana zancen ta wannan fuska wala zalika kana min tarajim al-a'immati ala hadhal hadith sai da kaza ga malaman hadisi suna yi ma wannan hadisin babi su ce babul hakim yuhimu khilaf al-haqqi bi yatawassala bihi ila ma'rifati al-haqq ba wannan hadisin na Sulaiman babun da ke bayani akan alƙali yayin mutane magana da abin da ba haka yake ba dan ya kai zuwa ga gaskiya fa habba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yarifa sahabatu bara'atu annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sahabbai su san cewa wannan abin nan dan uwan Mariya bai da laifi saraka sai yayi abin da kowa zai sani har masu dargin shi su san bai da laifi wa bara'ati Mariya da kuma cewa ita Mariya ba ta yi abin da ake tuhumarta ba wa alima annahu idza ayyana saifa kuma annabi ya san cewa wannan dan uwan Mariya in ya ga takobi kashafa an haqiqati hali to zai faɗi gaskiya ko gaskiya za ta bayyana fa za al amru kama qaddarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abin ya zo kamar da annabi ya yi nufi wa asana min hadha an yuqala abin da yafi wannan kitabu fasara a ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam amara ali radiyallahu anhu bi qatlihi ta'ziran annabi ya umarni da a kashe shi ta hanyar ta'zir ana iya kisa kuma ta ta'zir da ikdamihi wa jur'atihi ala khalwati bi um waladi saboda yadda yayi zangayi yayi taurin rai da karfin halin ya kebance da um waladin nabi sallallahu alaihi wasallam wato baiwa da taifa annabi da falamma tabayyana li ali haqiqatal hali da ali ya gane cewa abun ba haka yake yadda aka zammani ba wa annahu bari'un min ar-riba yasan cewa kuma ya tsira ya barranta daga wannan tuhuma kaffa an qatlihi sai bai kashe shi wastagna anil qatli bi tabyinil hal ya wadatu da cewa bari ya bayyana halin sa kai ya kashe shi wata'ziru bil qatli laysa bilazimin kal hadd ta'ziri da kisa za iya cewa ayi kuma daga baya a ce an fasa ba kaman haddi bane an riga an yanki bal huwa tabi'un lil maslaha da'irun ma'aha wujudan wa adaman shi ta'ziri ana yin shi ne yana bibiyan maslaha inda aka samu maslaha ayi inda aka babu maslaha sai a kyale in an samu maslaha a ciki ayi in ba a samu ba a kyale to haka ta'ziri ana iya ayi ziran gome a cikin sa ko a canza hukunci idan aka ga bai cancanta kuma ayi zamu saurara insha Allah wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi